sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19-41-16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger suna yin jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukansu a zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau Litinin 9 ga watan Janairu shekara ta 2017 a madadin Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke marhabin lalai gare ku a cikin shirinmu na safe ga kanun labarai.
Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya yi kuskuren cewa a wannan zamani akwai yiwuwar sata shiga bayanan kwamfuta cikin tsarin mulkin demokuraɗiyya da ke bayyane. Tsohon shugaban Iran Akbar Hashemi Rafsanjani ya rasu yana da shekaru 82 a duniya. 'Yan sandan Isra'ila kuma sun ce wani bafalastini ya tuka motarsa da gangan akan wasu sojoji ya kashe 4 ya kuma raunana sojoji 15.
To kanun labaran kenan.
Mun ga musu cewa matsala na ta'addanci a Afrika talauci ne da yunwa. Magana da sai a tarcewa kamar wai a zo a yaran ne maganan addini. Yanzu maganan talauci. Mun nuna musu cewa mu ne zababbu wanda muke wakiltar mu zababbu ne daga Afrika muna maganan yawun mutanen mu.
Dan majalisar wakilan Najeriya kuma wakili a tawagar wakilai daga majalisar wakilan Afrika Abdulrazak Namdas a ziyara da suka kawo nan birnin Washington DC. Daga Abuja jan gugurmayar ceto yan matan Chibok sun yi gangami. A jihar Niger yan bindiga sun addabi karamar hukumar Rafi. Muna da rahotanni daga jamhuriyar Niger da kuma Kamaru. Da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. A yayin da hukumar leƙen asirin Amurka ta tantance cewa ƙasar Rasha ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasar Amurka, shugaba Barack Obama ya ce ya yi kuskuren hasashen irin tasirin da yaƙin neman zaben ƙarya da sata shiga kwamfuta zai ɗora a kan tsarin mulkin demokuraɗiyya. Shugaban wanda sauran kwanaki 12 ya sauka daga kan ragaman mulki ga wannan furucin ne a wani shirin gidan talabijin na ABC da ake cewa This Week. Shugaba Obama ya ce bai yi kuskuren zaton shugaba Vladimir Putin na Rasha zai ba da umarnin a sa wa tsarin mulkin demokuraɗiyya da zaben shugaban ƙasa kafar ungulu ba. To amma ya ce yana zaton ya yi kuskuren cewa a wannan zamani akwai yiwuwar a yi satar shiga kwamfuta cikin tsarin mulkin demokuraɗiyya da ke bayyane. Hukumar leƙen asirin Amurka ta haƙiƙance a kan cewa ƙasar Rasha ta kwarmata saƙonnin imel ko kuma dubban saƙonnin imel na shugaban yaƙin neman zaɓen Hillary Clinton John Podesta. Yawancin saƙonnin sun bayyana dalla-dallan abin kunyar yadda 'yan jam'iyyar Democrat suke ƙoƙarin ganin cewa Hillary Clinton ta kada abokin hamayyarta Senator Bernie Sanders a zaben tsaye da ɗan takara.
Gidan talabijin na ƙasar Iran ya ba da sanarwar rasuwar tsohon shugaban ƙasar a gaban sauyi Akbar Hashim Rafsanjani. Jiya Lahadi, Hashim Rafsanjani wanda yake fama da ciwon zuciya ya rasu yana da shekaru 82 a duniya. Gidan talabijin na ƙasar ya dakatar da wani shiri da yake gabatarwa domin ba da sanarwar rasuwarsa. Akbar Hashim Rafsanjani wanda ya yi shugabancin Iran daga 1989 zuwa 1997 ana ɗaukarsa a zaman babban mai baiwa shugaban juyin juya hali na ƙasar marigayi Ayatollah Khomeini shawara. A wani labarin kuma tsohon shugaban ƙasar Portugal wanda ya kafa jam'iyyar gurguzu ta ƙasar Mario Soares shi ma ya rasu yana da shekaru 92 a duniya. Gwamnatin ƙasar ta ayyana zaman makokin kwanaki 3 daga yau Litinin. Gobe Talata idan Allah ya kai mu za a yi jana'izar Soares. A 1996 Mr. Soares ya zama shugaban ƙasar Portugal na farko farar hula cikin shekaru 60.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sandan Isra'ila sun ce wata babbar mota da wani bafalastini yake tukawa ta afkawa sojojin Isra'ila a jiya Lahadi a wani hari da gangan ya kashe 4 daga cikin sojojin ya kuma raunana 15. Ɗaya daga cikin sojojin ya ji mummunan rauni. Wani mai magana da yawan ‘yan sanda ya faɗa wa gidan rediyon Isra’ila cewa harin ta’addanci ne. Hukumomi sun ce sojojin suna sauka daga cikin wata bas ne a lokacin da babban motar ta kauce hanya da kuma wato ba tare da wani gargaɗi ba ta afkawa sojojin. Haka kuma hukumomi sun ce sun harbe maharban. Hukumomin Falastina sun bayyana shi a zaman mazaunin unguwar Jabal Mukabber na gabashin birnin Kudus kusa da inda ya kai harin. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya ce akwai alamun maharin yana goyon bayan kungiyar ISIS. Daga kusan harshe kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi Allah wadai da harin.
Hukumomin Amurka suna ci gaba da neman dalilin mummunar harin da aka kai a filin saukar jirgin sama a Florida ranar Juma'a, yayin da rahotanni daga ‘yan uwan wadda ake zargi da yin harbin Esteban Santiago ke faɗin cewa yana fama da gushewar hankali a saboda watanni 11 da yayi yana fafatawa Amurka a yakin Iraki. A ranar Asabar aka caji Esteban Santiago da laifin aikata tarzoma a filin saukar jirgin saman na ƙasa da ƙasa a zaman sanadin mutuwar wasu. Idan har aka sa Mr. Santiago da laifi, ana iya yanke masa hukuncin kisa ko kuma ɗaurin rai da rai a saboda kashe mutane 5 da yi. Yau Litinin, idan Allah ya yarda, zai bayyana a karon farko a gaban kotu. Dan uwan Esteban mai suna Brian Santiago ya faɗa a gidan talabijin na CNN cewa ba kowa ne yake fama da gushin hankali bayan ya dawo daga fagen daga ba. Ya ce wasu zaka gansu garau, wasu kuma akwai matsala.
An ba da rahoton cewa an naɗa tsohon hafsan sojojin Pakistan Rahil Sharif a zaman kwamandan farko na rundunar daƙile ta’addanci ta haɗin gwiwar ƙasashen Musulmi 39 ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudi Arabia. A watan Disamban shekara ta 2015, ƙasar Saudi Arabia ta ba da shawarar kafa rundunar haɗin gwiwa domin yaƙi da ta’addanci mai suna MAFT a taƙaice, da za ta yaƙi ‘yan ƙungiyar ISIS da kuma wasu ƙungiyoyin ‘yan ta’adda. Headquarter wannan runduna za ta kasance a Riyadh, babban birnin ƙasar Saudi Arabia. Ministan tsaron Pakistan ya tabbatar da naɗin Rahil Sharif a ranar Juma'a. To, amma izuwa yanzu Rahil Sharif da jami'an Saudi Arabia babu wanda ya tabbatar ko kuma ya musanta wannan labarin. To, amma wannan runduna ta yaƙi da ta’addanci ba ta haɗa da ƙasashen Iran da Siriya da kuma Iraq ba.
Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Amurka ta bayyana damuwa kan yadda tallafi da ita da wasu ƙasashe suke bayarwa ba sa kaiwa ga waɗanda aka yi domin su. Jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka ne suka bayyana haka a lokacin da suke ganawa da tawagar wakilan majalisun dokokin ƙasashen Afirka ƙarƙashin jagorancin kakakin majalisar ƙasar Kamaru. Abdulrazak Namdas daga Najeriya, wanda ya wakilci ƙasashen Afirka ta yamma a tawagar, ya ce sun zo ne domin su tattauna da jami'an Amurka kan matsalar ta'addanci.
Mun ga musu cewa matsala na ta'addanci a Afirka talauci ne da yunwa. Magana da sai a tarcewa kamar wai a zo a yaran ne maganan addini, yanzu maganan talauci. Mun nuna musu cewa mu ne zababbu wanda muke wakiltar, mu zababbu ne daga Afirka, muna maganan yawan mutanen mu ne. Don haka ya kamata su sani, in ba ana taimaka ma Afirka kaɗai ba, kuma mu san yadda za a samu ci gaba, tattalin arziki su zai ƙaru ba. Zaka yaro zaka bashi 50,000 kaɗai zai je tada bom, don shi ya dade baya aiki, baya makarantan, ba abinci. Don haka talaucin nan yayi katutu. Don haka muna roka cewa da Allah su sa mana a baki, taimaka mana, musamman ma kamar yanzu mun bada kamar example irin na Sudan. Sudan suna da abin da ake ce da sanctions. Sanction wato an tattara arzikin su, an sa musu takunkumi, wanda ba wani ƙasar da take harka da su. Ba za ka tura dola a banki ba, mutane sun wahala. Kuma ita Sudan nan tana zama kusa da, tana gaba da Ethiopia, a fannin a Chad akwai, ta Egypt akwai, ta wato, don haka su suna santa. In ba ta miku shekara 20 yau a musu takunkumi, in ka sa takunkumin nan don kana so ka wahalar da shugaban kasar da to yana kan mulki a cikin shekara 20, to ya aka yi da talakawa? Shi yasa muka ce dan Allah mu ne mutane ne suka zabe mu. In za a sake takunkumi, a duba fannin abunda zai taimaki talakawa don su ne suke wahala. Don haka batun a ce kar ai harka da mutanen Sudan gabaki da zai kara samun matsala. Kuma ta'addanci ba abu ne na kasa daya ba. In kace wannan problem na Sudan ne kamar yadda da Boko Haram ya tashi a Najeriya, kace harkan Najeriya ne, to yanzu tana Chad, tana Cameroon, tana saura. So ba mu so wannan abun ta ci gaba da yaduwa. Shi yasa muka kawo musu magana, kuma har ma mun je Capitol Hill inda bangaren majalisar dokoki kuma muyi magana da wayansu kuma sun fahimce mu.
Wakili Abdulrazak Namdas, me Amurka take muku matsalolin su a bangaren ku ko kuma a bangaren kasashen Afirka game da ta'addanci, me suka faɗa muku?
Eh to sun ce gaskiya suna da matsala, yawanci kaman wata rana ana iya aika taimako amma suna ga kaman taimakon ba ta zuwa inda ya kamata, ana dan kawas da su. To shi yasa muka ce to yana da kyau ai mu ma abin da muka ga musu kullum in an zo harka Amerika da bangaren Afirka an fi magana ne da shugabannin kasa bangaren zattasuwa, ba taba yin harka da mu majalisa ba.
Akwai wanda za su ce maka kudin ma hannunku ba a wanke yake ba saboda ga matsalar daya daga cikin ku jiya shugaban committee kasafin kudi yana ta fallasa yadda kuke wawuran dukiyar jama'a, kuke cushe cikin kasafin kudi da sauran, saboda in kuna yi kuma kanku taya za a yi don an ba ku kun yi doka ba ku bara sa ci kudi ba.
Ai gaskiyar maganar shine bana son dawo maganar cuce da magana abinda wani ya fada akan maganar da dan mu ya fallasa ya maganganu, mu mun sha fada bai taba rubuto mana wannan abun ya kawo a majalisa ba. Mutane suna zargin mu me yasa bamu bincike shugabannin da aka zarge su da wannan abubuwan ba. Ina ga maka cewa ko yau ka je Najeriya kafin EFCC su yi aiki akan wani zargin ka sai ka rubuta musu wasika.
Abdulrazak Namdas dan majalisar wakilan Najeriya. Ganin ana batun ta'addanci jiya Lahadi 8 ga wata ya cika kwanaki 1000 da ƴan bindigar Boko Haram suka sace ƴan matan Chibok. ƴan gwagwarmaya sun yi gangami kan haka. Ga rahoto da Nasiru Adamu Ilkaya aiko mana.
Yadda 'yan sanda suka kafa shinge da ya kange 'yan gwagwarmayar kwato matan Chibok, wato Bring Back Our Girls, daga ratsawacin cikin fadar shugaban Najeriya Aso Rock don neman ganawa da shugaba Buhari don alamta gangamin cika kwana 1000 tun sace matan Chibok a makarantarsu da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya. 'Yan kungiyar riƙe da hotunan sauran matan 195 da ƙarajin neman lalle sai an gano sauran matan sun ce zuwa yanzu bai fi mata 25 ne aka ceto ba, inda wasu daga cikinsu ma arcewa suka yi daga hannun 'yan ta'addan. Shin ba su gamsu da yunkurin gwamnati ba ne na ceto sauran matan? In kekin mota shine mataimakin shugaban kungiyar 'yan Chibok mazauna Abuja.
Kuma da kanmu mun gaji akan gangamin, kullum muna kan titi, kullum muna kan titi, kuma mun san maimako ayi abin da muke so, kullum sai ayi mana gobe za a yi kokari akan dumi, mun riga mun kuddanta cewa in 'yan matan nan ba su fito ba ba za mu bar wannan fafutukan da muke.
Muta ba ku ga ana ta ko kwanan nan ma an samu ɗaya daga cikin 'yan matan ba rakiya daga nan kusa da dajin Sambisa.
To wannan sai godiya, mun gode da aka same ta tare da waɗanda aka samu nan baya. Yanzu duka 215 nan fa duka fa in tattara waɗanda aka samu fa 24 ne.
Abinda 'yan kungiyar suka fi maimaitawa shine ina sauran matan Chibok suke ne bayan wargaza tungar ƙarshe ta Boko Haram a dajin Sambisa da aka fi kyautata zaton anan matan suke. Murin Kabrok jagaba ce a kungiyar.
Gwamnan Borno Shatima ya taba fito long time ago, ya ce akwai inda aka ajiye yaran nan a bunkers a cikin Sambisa. An yi haka, to yau mun ji an ce an yi clearing din Sambisa, an kuma je bunker din nan inda yaran nan suke, amma ba a samu ko mutum guda daya na Boko Haram ba, ko leader na Boko Haram guda daya ba aka a cikin dajin nan. Ina suka tafi? An tabbatar da cewa sun bar bunker din, sun kwashe yaran, sun kara shiga cikin daji da su kafin aka je wurin an nuna mana da cewa an yi clearing din Sambisa. Ko yaya akwai media blackout da muka samu labari da cewa ba a yadda independent media su je su kawo rahoto kan ainihin gaskiyan yakin nan da ake yi a Maiduguri. In kuma ba a bari mun an san gaskiya ba, ra'ayi ta kashe mana mutane, ba ma sanin me ke faruwa. Mutane ma tsoro suke su yi magana saboda suna gani da cewa in sun fito sun yi magana gwamnati za ta zo after them.
Kakakin kungiyar Dr. Iman Shehu ya tuno alwashin da shugaba Buhari ya dauka a jawabin karbar mulki ranar 29 ga Mayu shekara ta 2015.
Yace in ba an kwato 'yan matan Chibok ba, ba za a yadda cewa an kada ba ƴan Boko Haram ba. Yanzu ana batun cewa an je Kamziro, to akai ƴan jarida Kamziro mana, inda gaske ne an dauki Kamziro. Saddam an ganshi cikin rami, an kai ƴan jarida su je su ga ramin da yake. Tunda shugaban ƙasa da kansa ya ce in ba an samu ƴan matan Chibok din nan ba a gama yakin Boko Haram ba, don haka da sauran aiki.
Ƴan kungiyar da yi za su ci gaba da gangami na musamman karkashin jagorar su tsohuwar ministar ilimi Obi Ezekwesili har tsawon mako daya. Nasiru Adamu kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Daga jihar Niger, Najeriya kuma wasu ƴan bindiga da ba a san ko su wane ne bane sun addabi wasu ƙauyuka suna sace-sacen dukiya da dabbobi da kuma fyaɗe. Ga ci gaban rahoton da Mustapha Nasir Bazari ya aika mana kan haka.
Rahotanni dai sun nuna cewa a yanzu sama da mako guda kenan waɗannan mutane na kai hare-hare a ƙauyukan Rafin Sanyi da kuma Alawa, tare da yin awon gaba da tarin dabbobi da duk wata dukiya da suka yi karo da ita, tare ma da yin fyaɗe ga mata da kuma kashe waɗanda suka yi masu taurin kai. Malamin Madigajeri da ke zaune a yankin Rafin Sanyi, lamarin ya shafe shi.
Ya shafe ni, an kwashe shanuna kuma an shigo gidana an yi sacin, hatta akwai ma inda aka an ɗauki jariri wanda ke kwance a gado lokacin da iyayen suka ga waɗannan miyagun suka gudu, suka ɗauki waɗannan miyagun suka ɗauki jariri suka saukar da shi ƙasa suka yaya kayan gadon.
Dan majalisar dokokin jihar Niger mai wakiltar yankin karamar hukumar Rafin, Honorable Dallami Baku, ya ce maharan fa sun yi kama da ƴan kungiyar Boko Haram.
Mutanen nan ba su da wani imani yanda kasan Boko Haram suke operation, haka su ma suke operation saboda ba su da imani. So shi yasa nake kira ga hukuma in za ta taimaka ma waɗannan mutane namu da wannan yanki namu na kasan Rafi. A gaskiya mutane mu suna cikin wani hali.
Ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce masu wannan ta'asa baki ne da suka shigo jihar, inji kwamishinan labaran jihar Mr. Jonathan Batsa.
Amma mu mun san cewa waɗanda suke aikata wannan abu ba 'yan ƙasa bane. Ka dai san yanzu sojoji sun cima Boko, 'yan Boko Haram a Maiduguri can inda suke a Sambisa. To kuma sun shigo cikin, kuma mu nan cikin jihar Niger mun yi, mu ne na biyu a yawan hili kuma muna da daji duka. Mun ji labari ma har da ɗan jariri mace ta gudu ta baɗa. Kagan abun ya yi wuta, har mace ta gudu ta baɗanta, uwa ta gudu ta baɗa. Kagan wannan abun har ma sun ɗauki ɗan za su wuce da shi. Allah ya taɓa zuciyarsu suka dawo suka ajiye ɗan.
Shugaban karamar hukumar ta Rafi, wanda Rabul Gambo Tanko, ya ce a sakamakon yadda lamarin ya firgita su sun gayyaci sojoji a yankin.
Muna nan muna iya kan gurgudanmu inda za mu yi mu kau da mutanen nan. Kuma abinda gona ne zai yi mana wanda ya ma ce ya kira su su ne sojoji saboda shiga wannan dajin.
Kakakin 'yan sandan jihar DSP Bala Elkana ya ce
a nan ƙauyukan yanzu wayanda ke hannunmu yanzu muna da mutum sama da 37 yanzu na kwanan ga da muka kama.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha. Masu haro, saboda wasu dalilai da suka fi ƙarfinmu ba za mu samu damar gabatar da shirin ciki da gaskiya ba, maimakon haka za mu ci gaba da kawo muku rahotanni. Daga birnin Abuja, Najeriya, Hassan Maina Kaina ya aiko mana da rahoto kan sabon shirin tallafawa marasa ƙarfi na naira 5,000 kowane wata da gwamnatin tarayya ta bullo da shi.
Mataimaki na musamman ga mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Hafizu Ibrahim ya yi bayanin abin da ya sa gwamnatin Najeriya ta kirkiro da shirin tallafawa talakawa da abin hasafi na naira 5,500 duk wata.
Bisa alfawarka da aka yi na cewa gwamnati in ta shigo za ta dubi talaka ta rage masa raɗaɗi da zafi da yake ciki, sakamakon yanayi da shi shugaba Muhammadu Buhari ya samu ƙasa, ne aka yi wannan tunani a rabawa wanda suka fi kowa talauci daga cikin al'umma. Shi ne makasudin kirkiro wannan tsari domin a rage raɗaɗi na talauci. Yanzu wanda ya tsufa in ka kula ka tsufa ne zai iya wata sana'a tsoho zai yi da jikinsa zai ji da lafiyarsa zai ji ko kuma da tsufa zai ji shi kuma gajiyayye da me zai ji shi ma da lafiyarsa zai ji ko kuma da sha'ani na rayuwa. Sai wannan dan tallafi ne da zai rage musu da
waɗannan kuɗaɗen da aka ware domin wannan aikin sun kai adadin su nawa ne, sannan kuma daga ina aka samu waɗannan kuɗaɗen?
A cikin kasafin kuɗin shekarar da ta gabata akwai biliyan 500 da aka saka domin tsare-tsare guda 4 wanda shi wannan tsari ya faso a ciki.
Tsohon mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya Dr. Obadi mai lafiya ya ce shirin ya zo daidai lokacin da ya dace, amma akwai damuwa ɗaya.
Kasan Brazil
fiye da shekaru 15 da suka fara dauka wannan mataki, kuma ya taimaka kwarai da gaske. Mutane kusa miliyan 20 an cire su daga fatara domin wannan matakin da President Lula ya dauke a zamanin sa. Damuwan guda ɗaya ne, mun lura cewa wannan tsari ɗin gwamnati su tabbatar an sa ka'ida yadda wannan kuɗin za a amfani da shi, kuma da wa ya kamata su ba su wannan kuɗin, ba cin hanci wannan kuɗin, ba suwarco da wannan kuɗin. Duk wanda ya yi abin da bai kamata ba ya taɓa wannan kuɗin a kashe gidan yari, kuma a hukunce shi da kamata.
To sai dai kuma a cewar sabon Imamu Gashewa, ba da wannan tallafin ba shi ne mafita ba.
To ni dai a ra'ayina wannan ba shi ba ne mafita, tsarin da kana ciki ana baka gara gwada maka yadda ake kamawa. Wato da zaman tsara ba mutane yana 2500 din nan tallafawa don sun gaji har gara a farfaɗo da abubuwa a tattalin arzikin ƙasa da kuma harkar noma da harkar kiwo, tallafawa al'umma wajen tallafa musu dukkan su naira 2500.
Jihohin Bauchi da Niger na daga cikin jihohin da za a fara gwajin wannan shiri da su. Na tuntuɓi wakilinmu a jihar Bauchi, Abdulwahab Muhammad, ko ina aka kwana ya zuwa yanzu.
An fara gudanar da shirye-shirye na ba da 5,000 da aka ce za a yi. To a nan jihar Bauchi an tsara za a ba da mutane 10,000 ne da 800 a kashin farko. To sai dai an samu saiko don saboda ba a fara ba da kuɗin ba kamar yadda aka bukata.
Kuma ba wani jawabin da su jami'ai suka muku?
Ranar Alhamis ne aka ce an fara aiwatarwa a jihohin Niger da Bauchi. To mun je kotun mu tabbatar da shin haka ne, shi jami'in wannan hukuma Mansur Soro shi ne gwada mana ce an kai da za ku lo mutane da za a ba su, amma saboda wasu matsala da yake bankin da aka dora mata nauyin ba da wannan kuɗi ba samu an fara aiwatarwa ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A yayin da jam'iyyu masu mulki suka shirya jerin gwano domin goyon bayan shugaba Isuhu Muhammadu na Nijar a jiya Lahadi, kungiyoyin fararen hula da suka shirya zanga-zangar ranar 21 ga watan Disamba shekara 2016 domin neman gwamnatin kasar ta magance kuncin rayuwar talaka sun jaddada aniyar sake fitowa tituna ranar 13 ga watan Janairu domin matsawa shugaba Isuhu lamba ta hanzarta biya musu bukata kamar yadda za a ji daga bakin Musa Cangari, shugaban kungiyar Alternative Azantar Wasu da Suleiman Muni Barma.
Kenan basu so na farko su ji an ce a Niger akwai matsala, na biyu basu san kaka za su yi ba bisan matsaloli, suna watakila kasawa ne. Kahin ake fara siyasa ma su suka kafa jam'iyyun siyasa, muna cikin gwagwarmaya, sai da aka yi gwagwarmaya aka samu hanyar su suka kafa waɗansu jam'iyyun siyasa su shiga fagen siyasa.
Bayan zanga-zangar 21 ga watan Disamba, kun bayyana ko kun ƙudiri aniyar shirya wata zanga-zangar a ranar 13 ga watan nan na Janvier da muke ciki, shin ina a kwana akwai wannan magana?
Insha Allah akwai shi, don yau sun yi zanga-zanga sun nuna su suna da mutane, shi yasa mu zamu wannan ko mutum guda ne insha Allah zamu huto, kuma insha Allah za su gani da mutane fiye da wanda suka huto, tunda ya zamanto kaman sun kalubalanci jama'a ne, so suke su nuna su suna da mutane, in suka nuna suna da mutane ya ishi kowa, to da miya ya wannan shi zai biya bukatun mutane, to wannan ba zance bane. Allah ya sa duk duniya gare su, in mutane ƴan Niger ko da ƴan kalilan ne suna da ƴancin su huto su ce kuna da duniya gaba daya, amma mu muna cikin matsala, kuma aikin ku shine ku saurari jama'a, ku shahe hawayen jama'a, ku musu maganin matsaloli wanda suke da shi. Kanshi shugaban kasa a jawabin da yayi na sabon shekara yayi magana cewa akwai matsala, babu wanda zai ce babu matsala a Niger. Mutum na farko wanda yake cikin babban matsala shine shugaban kasa, wanda in ya ga mutane sun huto sun ce ga kukanmu ba a iya a duba, sai dai a ce kaka za a yi a wannan mutane iske ba wani abu suke so su mana, to suna cikin fargaba, suna cikin rudani, waye su matsala.
Lokacin muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Daga Jamhuriyar Kamaru kuma mun samu labarin cewa babbar kungiyar Hausawa dake ƙasa sun gudanar da taro domin jaddada muhimmancin neman ilimi da mutunta al'adun gargajiya. Shugaban kungiyar Musa Husaini yayi wa Awwal Garba ƙarin bayani a Duala inda aka gudanar da wannan taro.
Abin da ya tayar mana da hankali shine mun lura mun ga cewa Hausa babban yare ce, kuma Hausawa manyan mutane ne. Sai dai Hausawan Kamaru, wato duk da cewa iyaye da suka gabata sun yi kokari sun kafa su a kasar Kamaru, wato irin ci gaban da suka kawo tsakanin gine-ginen masallatai da makarantu da suka yi na allo da sauransu, wanda ya haifar mana da iyayen mu su ma suka haife mu, sun yi kokari da yawa. Amma sai muka ga cewa a yanzu abin ya canza, ba irin yanda muka saba gari ba. Wato da yawa daga cikin ire-iren mutanen mu suna da sakaci dewa wajen wato yara su je su koyi makaranta su yi komai, yara su zama su ma jarumai gwarzaye. An za a yi wani harka na siyasa ko wani abu, a yi harkan da zai taimaka ma duk al'umman Hausawan Kamaru gaba daya. Muka yi tunani muka ce to menene za mu yi, idan mun yi shi za mu bar ma ƴan uwan mu kanne mu mu ma ƴaƴan mu mu haifa abun da zai sa mu yi takama da shi, shine me mu hada kai mu yi abubuwa na cigaba kamar neman ilimi da sauransu. Wannan shine abin da yasa nace bari in hada mu, domin da yawa daga cikin mutanen da ba su san tarihin Hausawa ba da sun shekara kusa da 200 a kasan Kamaru, wanda sun kawo harkan ci gaba da dewa, sukan iya fitowa su ce Hausawa kaza ba kaza suke ba. Wannan abin da yasa saboda ba a ganin mu muna haduwa, shi yasa yanzu mu ma muna so kaman da wasu kabilu a kasar Kamaru suka yi creating wani dan wato wasa wanda liyafa da za a dinga yi kowani lokaci, mu ma mu yi creating irin wannan abin din, domin a kowani lokaci mu dinga irin haduwa kamar wannan, kaman da kuka ga mutane sun zo daga garuruka daban-daban, domin me, domin mu hada kai mu taimaka ma al'umman mu su ci gaba.
Mai martaba sarkin Hausawan birnin Edeya Alhaji Zakari Muhammadu ya yaba da yanda Hausawan suka bullo ta sukurwa hudu na kasar ta Kamaru.
Muhimmancin taron domin al'amuran mu yanzu nan suna samun matsaloli da yawa, ya kamata ne mu tsaya mu gani menene yake kawo mu waɗannan matsalolin yin a cikin harkan mu, a cikin ma jinsin mu na Hausawa. To kaga wannan abu ne mai amfani, wato mu ga cewan me ya kamata mu yi mu gyara kurka al'armu mu su ci gaba. Eh, matasa da suka hada wannan taron ba abin da za a yi musu she godiya, domin kuma Allah ya roki Allah, Allah ya ba su karfin tima kansu buri na wannan taron da suka ba, domin ya gyara mu al'umma mu, ya gyara mu jinsin mu.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Na tare da sashin Hausa na Murya Amurka nan birnin Washington DC, mun zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
A yayin da hukumar leƙen asirin Amurka ta tantance cewa ƙasar Rasha ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasar Amurka, shugaba Barack Obama ya ce ya yi kuskuren hasashen irin tasirin da yaƙin neman zaben ƙarya na sace shiga kwamfuta zai ɗora a kan tsarin mulkin demokuraɗiyya da ke bayyane. Shugaban wanda saura kwanaki 12 sauka daga kan ragaman mulki ya yi wannan furucin ne a wani shirin gidan talabijin na ABC da ake cewa This Week. Gidan talabijin na kasar Iran ya ba da sanarwar rasuwar tsohon shugaban kasar jagaban sauyi Akbar Hashemi Rafsanjani. Jiya Lahadi, Hashemi Rafsanjani wanda yake fama da ciwon zuciya ya rasu, yana da shekaru 82 a duniya. ‘Yan sandan Isra’ila sun ce wani wata babbar motar da wani bafalatsi ne yake tukawa ta afkawa sojojin Isra’ila a jiya Lahadi a wani hari da gangan ya kashe 4 daga cikin sojojin, ya kuma raunana 15, daga ɗaya daga cikin sojojin ya ji mummunan rauni. Wani mai magana da yawan ‘yan sanda ya fadawa gidan rediyon Isra’ila cewa harin ta'addanci ne. Prime Minister Isra’ila kuma ya ce akwai alamun maharin yana goyon bayan kungiyar ISIS. Ita kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kakkausan harshe ta yi Allah wadai da harin. Hukumomin Amurka suna ci gaba da neman dalilin mummunan harin da aka kai a filin saukar jiragen saman Florida ranar Juma'a, a yayin da rahotanni daga ‘yan uwan wanda ake zargi da yin harbin Esteban Santiago ke fadin cewa yana fama da gushewar hankali a saboda watanni 11 da yayi yana fafatawa Amurka yaki a kasar Iraq.
To madalla gaishe ki da haka Allah ya kawo mu karshen shirin a wannan safiyar sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun mu sallama da ku muna ta'aziyya ga gwamnati da al'umar jihar Niger a Najeriya saboda rasuwar tsohon gwamnan jihar Abdulkadir Abdullahi Kure wadda Allah ya yi rasuwa jiya Alhadi. Allah ya ji kansa da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen. Kamun na madadin Jummai Ali wacce ta tayani gabatar da shirin da Chuba Hiro Diodone da kura da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya John Ellison da ya rika masa anan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku. Mu zama lafiya.